أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وما بكم من نعمة فمن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله. السلام عليكم ورحمة الله. موطا منا cikin kitabun nikahi za mu tashi babi na 20 a kitabun nikahi shine babu nikahil mushriki idza aslamat zawjatuhu qabla kamar yanda aka ji wannan babi na 20 a cikin wata mari babi ne da zai magana akan auren mace mushrika wato hukuncin da auren mace mushrika yakan zama yayin da ta musulunta idza aslamat babu nikahil mushriki yayin wato babi zai magana akan hukuncin auren mushriki yayin da matar shi ta riga shi musulunta. Babi zai magana akan aure na mutumin da ba musulmi ba. Mutane ne guda biyu ma'aurata dukansu ba musulmi ba, to sai matar ta riga mijin musulunta, da yake shi abin yana sifa uku ne. Sifa na farko shine mutane ba musulmi ba, ko dai mushrikai ko ahlul kitabi, ala ayyi hal ba musulmi bane, sai suka musulunta tare, to wannan auren su shikenan ya zarce akan yanda auren su yake, kamar yanda yake a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka ya tabbatar. Ko kuma ya zama mijin ya riga matar musulunta, shi ma wannan bai da mushkila da yawa. Dalili kuwa idan miji ya riga mata musulunta, idan matan nan ahlul kitabi ce shikenan, sai su ci gaba da auren su yana musulmi tana ba musulma ba, madama annaha ahlul kitab, matukar dai cewa ita ahlul kitabi ce, wato tana da addini a bayhudiya ce ko banasariya, idan mijin ta yi musulunta auren su ba zai lalace ba, sai dai in mushrika ce. Idan mace mushrika ce, ma'ana wadda ba ta da addini fegan ce, yayin da mijin ta yi musulunta, to za a bata zabi, shine za a bata zabi ko musulunta ko rabuwan auren su. In ta yarda ta bi shi cikin musulunci ta musulunta, shikenan auren su ya zarce. Idan kuma ta ki musulunta, auren su ya lalace, wannan musuluntar nashi ya lalata auren nasu. To duka wa'annan hukunci biyu kenan cikin hukuncen guda uku. To amma na ukun shine Imam Malik ya ware shi da yi masa babi anan, shine mushrikai guda biyu ko wanda ba musulmi guda biyu, mata da miji, sai matar ta riga mijin musulunta. Mata in ta riga miji musulunta, to hukuncin da Imam Malik zai magana shi kenan anan. Haddathani Malikin an ibn Shahabin annahu balagahu anna nisa'an kunna fi ahj rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن هنا أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن مغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمه وهب بن أمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه وإن رضي أمرا قبلا وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن أمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل يا أبا وهب أنزل أبا وهب. فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل هوازن بهنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده. فقال صفوان أطوءا أو كرحا؟ فقال بل طوءا. فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده. ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر وهو كافر فشهد هنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. دقى إمام مالك دقى مال من مسلم ابن شهاب الزهري أنه بلغه شوايازو وابن شهاب الزهري أن النساء كن في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شوا أقوى أنصماتا أزامنين منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلمن بأرضهن سم مسلم تأما سنا جرورو وانسبصي هجرابا غير مهاجرات سم مسلم تا واندوسن سما سنا دمزا جنسو متتي كمان دا أكفئي تكي دمجنتا أما سيتا مسلم تا كمتنا جرونسو بتاي كورا دومين دا تاي كورا تنا ين كورا تداو tai hijira to hijiranta ya bata aurenta da mijinta saboda haka daga isowanta Madina kai tsaye za ta fara idda ne kawai ta shiga cikin idda idan mijinta yazo kafin idda za a bashi zabi ya musulunta kafin ta gama idda in ya musulunta kan ta gama idda shikenan auren su ya ci gaba ba wani maganan sake daura musu aure auren su yana nan idan bai musulunta ba har ta kammala idda to wannan shikenan auren su ya lalace kenan to amma in tana idan tana garin su ne a zaune tare da wannan mijin to shi ma har yanzu babu aure a tare da ita da shi Allahumma illa in ya dawo ya biyo ta cikin musulunci sai su ci gaba da auren su tare a matsayin su na musulmi koda ta riga shi musulunta matukar dai ya musulunta kafin ta gama idda inda matsalan take shine ya musulunta ya ta kammala idda bai musulunta ba koda yake a wajen wasu malamai ko ta kammala idda sannan daga baya bayan kammala idda bata yi aure ba bayan kammala idda bata yi aure ba bayan kammala iddanta sai ya musulunta to anan da yawan malamai sun tafi akan cewa a iya zartar musu da aure babu laifi saboda ya faru da Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da take auren wani da manzala sallallahu alaihi wa sallama ya maida musu auren su bayan shekara biyu ba kuma tare da sake daura aure ba tana tare da manzala sallallahu alaihi wa sallam a Madina mijinta ya biyo ta manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai musulunci ya raba muku auren sai dai ka musulunta yake musulunta kuma yayin zaman shi a Madina har tsawon shekara biyu sai sanda yaga cewa lalle ba za a maida masa auren ba ya shirya akan zai koma ya gwada cewa bari ya ce zai koma maka ya gani ko za a ce ta bi shi bayan duka ta nema masa duka am daga manzala sallallahu alaihi wasallama an bashi wurin zama an bashi komi sai da ya sallama da manzala sallallahu alaihi wasallam zai koma aka sallama da shi komi da komi ya tafi sai da ya tafi sai ya dawo da ya dawo sai zai ce to zai musulunta manzala sa sai ce me yasa da tuntuni an ce ka musulunta baka musulunta bai ce da na musulunta sai a dauka na musulunta dan ita ne to amma yanzu na musulunta dan radin kaina ne saboda haka yayin musulunta manzala sa sai kuma ya maida masa Zainab din suka ci gaba da aure tare to wasu daga cikin malamai suna ganin saboda wannan hukuncin suna ganin koda masu ta gama idda matukar dai bata yi wani sabon aure ba to zawjuha a haqqu biha mijinka shine mafi cancanta da ita mijinta shine mafi cancanta da ita wanda shine mijinta kafin ta musulunta yafi kowa cancanta da ita da ya aure ta wa kanat minhun wa hunna ghairu muhajirat mata suna garuruwan su sun musulunta kuma basu hijira ba wa azwajuhunna hina aslamna kufarun a lokacin da suka musulunta mazajen su basu musulunta ba kafirai ne minhun bintul walid wato akwai yar gidan Walid ibn Mughira yar uwan Khalid ibn Walid kanwarsa wa kanat fata Safwan ibn Umayyata ta kasance tana karkashin Safwan ibn Umayyata fa aslamat sai ta musulunta yawmal fatih randa akai fatu makka wato shekara ta 8 bayan hijira sai ta musulunta lokacin da akai fatu makka kenan ta musulunta shi kuma Safwan ibn Umayya bai musulunta ba duk da daga baya ya dawo ya musulunta wa haraba zawjuha Safwan ibn Umayya min al-Islami sai mijinta ya guji addinin musulunci ita ta musulunta tana musulunci shi kuma mijin ya ji tsoro ya gudu ya barta saboda cewa ta musulunta fa ba asa ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibnu ammihi wa habib ibn umayr bi ridai rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kada ta gudu ta musulunta da musulunta da ta musulunta ya gudu ya barta sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya mata ya bata amnu na wannan mijin nata an ce ta nema masa aminci cewa saboda mijinta ne tsohon mijinta da yake tare da ita kafin ta musulunta tana neman manzala sallallahu alaihi wasallama ya bata amincewa wato ya bata aminci akan shi manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce to ya bata saboda haka tayi ta tura masa sako cewa yazo ya biyo ta yazo ya musulunta dan su ci gaba da yin auren su a ƙarshe manzala sallallahu alaihi wasallama ya aika masa dan uwan wato dan ammin sa shine Wahab bin Umayr bi ridai rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanan li Safwan bin Umayya manzala sallallahu alaihi wasallama ya dauka mayafinsa wato kamar ya dauka rigansa ko alkebbansa ko wani abu ya ba wa dan ammin shi Safwan bin Umayya din cewa ya je ya bi shi a garin da yake ya ce masa ga wannan tufan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dan wato wani alaman da zai nuna cewa sakon daga wurin manzon Allah ne na musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyace shi zuwa musulunci wada ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyace shi cewa ya zo ya musulunta wa an yaqdima alaihi kuma in ya musulunta ya ma dawo Madina ya zo ya zauna tare da shi wato aka tura masa wani special invitation kenan cewa ya zo ya musulunta kuma ga ma rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take nuna cewa wannan sakon daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa in radiya amran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wanda ya aika masa in ya yadda amran da musulunci kabila huto ya karba wannan tufan wa illa idan bai karba ba sayyara hu shahraini to ya dan jinkirta masa ya bar shi har zuwa wata biyu ya gani ya dan jinkirta masa ya cigaba da yi masa wa'azi yana kiransa zuwa musulunci har wata biyu falamma qadima safwanu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama biridaihi yayin da safwan ibn umayyata ya karba wannan tufan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika masa da yazo ya iso madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wannan tufan na dahu ala ru'usin nasi da yazo manzon Allah sallallahu alaihi cikin mutane sai ya kira manzon Allah sallallahu alaihi a cikin mutane faqala ya muhammad inna hadha wa habib ibn umayr ja'ani bi ridai yace ya rasulullahi ya muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da sunan shi sallallahu alaihi wasallama yace inna hadha wa habib ibn umayr wannan wahab ne dan umayr wato dan ammina ya zo min bi ridaika da bargonka da mayafinka waza'ama annaka da autani ya kuma yana riya yana gaya min cewa kana gayyata na ilal qudumi in dawo madina in zo alaika zuwa gare ka fa in rabitu amran qabiltuhu inna yaddada abin da yazo min da shi na musulunci in karba wa illa in ban yadda ba sayyaradni shahraini ka daga min kafa har tsawon wata biyu kana jira na in zo in musulunta wato kana gayyata na zuwa musulunci amma in ban karbi musuluncin ba a yanzu to ka daga min kafa zuwa wata biyu a tsawon wata biyun nan har yanzu ina cikin amnin ka zan iya zuwa cikin gayyatanka wato invitation ne da ba zai expire ba har tsawon wata biyu a fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi inzil aba wahab sai ya kira shi da alkunyansa da ake masa aba wahab sai ya ce zauna mana ba komai zauna sauke kayan ka zauna fa qala la wallahi la anzil yace wallahi bazan sauka ba hatta tubayyana li sai ka bayyana min wannan abin da Ibnu Umayr ya je min da shi gaskiya ne cewa kai ka aika shi da wannan bargon naka ya kai min a matsayin katin gayyata kana gayyata na in dawo Madina kuma in zo in musulunta in ma ban musulunta ba ka yadda in dawo Madina in zauna tsawon wata biyu ina shawara zuwa gayyatanka sai ka gaya min tukunna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ballaka tasir wa arba'ata ashhurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kwarai kuma wata biyu ma da na baka na kai shawara na ma kara maka wata biyu yanzu kana da wata hudu zakai ta zama a Madina tsawon wata hudu kana shawara na shiga musulunci ko rashin shiga musulunci a ga kuma tashi kuma tana musulma ko kamar yadda aka fadi yar gidan Walidu dan Magira wato yar daya daga cikin manyan kafiran da suka yi fito da addinin musulunci a lokacin su shine Walidu dan Magira wanda kuma mun sani kowanne daga cikin waɗannan manyan kafirai ba wanda daga baya ƴaƴansa ba su dawo sun musulunta ba Walidu dan Magira mun ga Khalid ibn al-Walidi mun ga yar uwarsa wannan kenan matar Safwan ibn Umayyata ko kamar Abu Jahal shi ma zamu karanta hadisin dan shi anan gaba kadan Ikrama da yar uwansa Fatima wanda su ma sun musulunta daga baya ko As ibn Wa'il mun ga dan sa Amr ibn al-As wanda shi ya ma riga uban wanda dan da wanda As ibn Wa'il akwai dan shi Amr ibn al-As akwai dan Amr ibn al-As din kuma Abdullahi dan Amru wanda Abdullahi ya ma riga shi uban zuwa ga addinin musulunci to haka dai duka waɗannan kibaru Quraysh din akabiru mujrimi ha'in wato manyan mujriman Qurayshawa kowanne daga baya ƴaƴan su rika zuwa suna mika kai zuwa ga musulunci yakhrujul hayy min al-mayyit wa yakhrujul mayyita min al-hayy fakaraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qibala saboda haka tunda an bashi wata hudu yana da deadline din sa wata hudu ne ne da ya ta shawara kuma ya zauna a Madina an bashi aminci na tsawon wata hudu nan zai ci gaba da mu'amala da musulmi da komai ba wanda zai tsangwame shi ba kuma wanda zai kore shi daga gari a yayin shawara to ana cikin tsawon wata hudun nan bai cinye wata hudun ba sai lokacin domin matar shi ta musulunta kamar yadda na faɗi a shekara ta 8 ne ko shekara ta 8 nan a watan Ramadan ta musulunta domin ta musulunta ne a ina ta musulunta a Fathu Makka an yi Fathu Makka a Ramadan manzala sasan ya dawo Madina a Shawwal kuma ya fita zuwa yakin Hunainu ya fita zuwa Hunainu duka a shekara duka a wannan shekara ta 8 din ya fita zuwa Hunain fakaraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kibala Hawazin bi Hunain manzala sasan ya fita yakin da yayi da kabilan Hawazin mashhurin yakin nan daga cikin manyan yakokin da aka yi musulunci shine gazotu Hunain ko wanda ya fita da sahabbai 2012 daga Madina 2010 daga Madina 2000 daga Makka yakin da dukkanin mun sha yin maganar shi anan to ya fita zuwa fiskantan Hawazin shine yakin da yayi da mutanen Taifa kabilan Hawazin da Banu Saqif fa arsala ila Safwan ibn Umayya yasta'iruhu da zai fita saboda yawan sahabban da ake da su shi da yazo kawai yana zuwa Madina kawai sai ya kama kasuwancin sa dama da yake makeri ne yana kera irin su ya suna abin da ake kare garkuwa yana kera irin su garkuwa su takobi su abubuwa da ya makeri ne abin da ya kware kenan saboda haka sana'an shi kenan da manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi tafiya tunda an bashi amnu kaga ana ta mu'amala da shi kenan ya zama kafirin amana sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya aika masa yasta'iruhu adatan wa silahan manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya aika masa cewa ya bada aro manzala sallallahu alaihi wasallam yana so ya bada aran takobi wa adatan da kuma kayan yaki ma'ana kayan yaki kamar su sulke kamar su dukan dai abubuwan da ake yin su na nau'in karafa manzala sallallahu alaihi wasallam ya aika masa ya bada aro za a tafi ko ya bada in an je an dawo za a biya shi kuɗin duka yana iya dauka malaman sun yi rubuce-rubuce akan aran nan guda abu nawa ne kuma aran nan aro ne na wanda za a dawo masa da shi in an dawo ko za a biya shi kuɗin ne in an dawo duka malamai dai sun yi rubuce-rubuce akan wannan amma dai ala ayyi hal an aika dai an ce ya bada indahu faqala safwanu a dau'an au amkarhan sai ya ce a tambaye manzala sallallahu alaihi wasallama wannan abin zai bada ne in ya ga dama don radin kanshi tunda yaki ne musulmi za su fita su yaki irin shi wanda ba musulmi ba kenan zai bada aran kayan nan ne ko zai bada kayan nan ne daga baya a biya shi in ya ga dama ko ku a'a ko ya so dole sai ya bada ma'ana tilasta shi ake so a yi za a enforce din shi ne a karbi kayansa yace a tambayi manzon Allah faqala bal dau'an sai manzon Allah yace a dau'an ne sai ya ga dama in ga dama bai bari kawai ba matsala za a nema a wani wuri fa'arahu al-adata was-silaha allazi inda sai ya bada aran abubuwan da yake tare da su na kayan yakin da aka nema sun makaraja safwanu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ma da yaji haka cewa zai bada ne dau'an sai ya nemi duk da ba musulmi bane lokacin bai musulunta ba sai ya nemi ya raka manzon Allah sasan zuwa yakin mutum ɗaya ne zai mai magana ya je wurin shi saboda haka da aka tashi fita yaƙi ga zotu Hunainin yaga irin zaman lafiyar da aka yi da shi bambancin sa da musulmi kawai sallah ko amma duka mu'amaloli ana yi da shi ana kyauta masa mu'amala da komi da komi Allahumma illa ga dai iyalin shi din tana jira in ya musulunta matan shi sai lokacin fita yaki yayi da aka aika masa aka ce ibada ya tambaya za mun dole ne a wata riwaya ma wanda suke tana cikin Sahih al-Bukhari ko sai tambaya kwace mun za a yi kayan nan ko ku a'a za a arane in an dawo a biya ni ko a dawo mun da kayana manzo Allah sai ya ce a ba kwace maka za a yi ba ai ba ma kwace mu zaka bada ne in ka so sai ya bada daga baya sai ya je ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so ni ma in raka ka saboda irin zaman lafiyar da na kai da ni da irin mutunta ni da kai ina so in raka ka ni ma in taimake ka a yakin da manzo Allah sai ya ce bismillah aka tafi tare da shi ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر aka fita da shi a lokacin bai musulunta ba fa shahida hunainan wa qa'ifa wa huwa kafir ya halarci yakin hunainu da da'if yana ba musulmi ba wa mar'atuhu muslimatun matan shi kuma tana musulma wa lam yufarriq rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain mar'atihi maza sallam bai raba tsakanin shi da matan shi ba kawai dai an jinkirta masa ne an bashi dama yayi shawara zuwa wata hudu hatta aslama hariya musulunta hatta aslama safwan hariya musulunta wastaqarrat indahu imra'atuhu bidhalika nikah aka tabbatar masa da matan shi a wannan auren auren su ya dore ya ci gaba da yuwa bayan ya musulunta wannan mun ji mahallin shahidin da Imam Malik ya kawo wannan cikin muwatta Malik shine wannan karshen cewa ya musulunta kafin ta gama idda ya musulunta amma dai duka mun ji dummin karatun da wannan hadisin ya kunsa hadisin ya kunshi karatuka da dama na izna ko mace ta musulunta wadda babanta ɗaya ne daga cikin manya-manyan kafirai ɗaya ne daga cikin manya-manyan wanda suka ba manzala sallallahu alaihi wasallam matsala a zaman makka shine walidu dan magira ga ƴarsa sakon musulunci ya iske ta tana makka tana ɗakin mijinta ta musulunta mijinta ya ki musulunta ta ki yadda da shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya aika masa sako ko ya aika masa gayyata ta musamman ta girmamawa ko hada ma sako na cewa a je a same shi a ce ga wannan sakon an bashi kamar matsayin invitation ne ga wata riga ta musamman daga manzala sallallahu alaihi wasallam rigarsa ce ya ce a kawo maka yana gayyatan ka zuwa ga musulunci in ka karbi musulunci shikenan in ba karba ba kuma ya ce yana jiran ka har wata biyu daga wata biyu kai shawara ka zo zuwa musulunci shi kuma daga irin wannan karramawa da aka masa yayi tattaki yazo har Madina sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sakon ka ya iske ni gaskiya ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce to zauna mana ka sauka ya ce a sai na jira gare ka ya ce to haka ne na ma ƙara ma wata biyu tunda ka zo wuri na ko na ƙara ma wata biyu wannan wata biyun da aka saki ƙara mishi ba wata biyun ya zo wurin manzon Allah ne an fahimci ƙarin da ya samu ƙarin ya tako ya zo tunda dai ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya ƙara wata daraja ta musamman saboda ka bari a ƙara masa wani abu akan ƙa'ida ƙa'ida dama wata biyu ya kamata a bai shine na ƙa'ida to amma tunda ya tako ya zo ga kanshi gashi ga manzon Allah saboda wannan albarkacin gashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din an masa doubling ajin da aka bashi haka ne an maida masa ya zama mota hudu ci gaba da zaman sa yana mu'amala da sauran musulmi amma bai musulunta ba aka tashi fita yaki aka kuma nemi ya bada aran kayan yaki ko kuma da aka ce bada aran kayan yaki ya tambaya zan bada aran nan ne in naga dama ko ko za a mun dole ne saboda yanzu ina karkashin tarkon kuma zan sa sai ya ce ko alama in kaga dama ne yace to ga su ya bayar an ce an karbi kayan yaki kamar guda 40 a hannun shi aro daga ƙarshe ma yake zai raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki ya raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki akwai nukda wato akwai nukda wanda ba a kawo ta a wannan hadisin ba mai muhimmanci kwarai nukdar shine da aka yi yakin aka gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi raƙumi 100 kyauta fa ada a basa fiyana mi atana qatin ko wa safwanu hatta sara mimman taqarrabu a lokacin aka yakin aka gama bai musulunta ba da aka yakin aka gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na Safwan ibn Umayya ya ce gani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kirga masa raƙumi 100 ku bashi aka kirga masa 100 ya tabbata wai wannan an bani ne na wani yake ya zalla ban samu ƙari ne yace in kana so sai in ƙara maka ƙaramin yace ku ƙara masa 100 sai da aka bashi raƙumi 300 wannan yasa wannan dalilin yasa ya musulunta da ya musulunta ya kyautata musuluncinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar masa da auren sa tare da ita matan shi wato ita bintul walid kenan saboda haka dai duka waɗannan sune karatuka da wannan hadisin ya kunshe cewa idan mutun ya musulun idan mace ta musulunta kafin mijinta to za ta fara idda daga musuluntanta musuluntanta ya musuluntanta ya katse igiyar auren su in ta riga mijin musulunta ya katse igiyar auren to amma har yanzu auren su bai gama rabuwa ba tukunna tana cikin iddan wancan mijin da bai musulunta ba in ya musulunta kafin ta gama idda shikenan sai su dawo su cigaba da auren su idan ta gama idda bai musulunta ba tana da daman samun miji ta ya aure in bata riga ta ya aure ba har mijin ya musulunta ya dawo to wa zawjuha ahqqu biha mijin shine ya fi cancanta da ita da miji goma zai fito mata wannan mijin nata na farko shine sai dai in an samu qulu ahadin bihin in an samu tsawon lokaci shekaru sun miƙa yazo to tana da mata ce ita bata yadda ba me yasa ya dade bai musulunta ba ko amma in dai bayan hatta gama idda ne yazo wani ya fito shi ya fito to shine mafi cancanta da ita saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi wa haddathani an malikin an ibn shahab annahu qala baina islami safwan wa baina islami imra'atihi nahwa min shahrayn qala ibn shahab wa lam yablughuna anna imra'atan hajarat ila Allah wa rasulihi wa zawjuha kafirun muqimun bi daril kufr illa farraqat shajaratuha bainaha wa baina zawjiha illa an yaqdama zawjuha muhajiran qabla an tanqadiya iddatuha imam mali yace ya karba daga ibn shahab az-zuhri malamin sa annahu qala cewa malam ibn shahab az-zuhri yace kana baina islami safwan wa baina islami imra'atihi nahwa min shahrayn tsakanin musuluntar Safwan ibn Safwan ibn Umayyata tsakanin musuluntar shi da musuluntar matan shi na hawun min shahrayni yace bai wuce wata biyu ba kamar yanda na faɗi ita ta musulunta a Fathu Makkah ne ko a watan Ramadana shi ya musulunta a watan Shawwal kaga wata ɗaya ne ma tsakanin su ko ta musulunta a Ramadan ya musulunta a watan Shawwal bayan an gama yakin Hunainu wanda kuma na fadi abin wanda an fadi a hadisin cewa an fita yakin Hunainu da shi yakin da aka fita wanda musulmi suka sha wahala da farko daga baya kuma aka samu nasara a aka ci galaba wanda kuma iya daga cikin yakoki wanda addinin musulunci yake kulawa da abin da ya faru a yakokin na fadi cewa an fita Manzala sasan ya fita da sojojin yaki mutum 10,000 daga Madina da aka zo bayan garin Madina za a yi sallama da waɗanda ba za a tafi yaki da su ba za su koma gari aka kirga waɗanda za a tafi da su mutum 10,000 galis na mutum 2,000 daga Makka su ma sun aiko za su tafi a haɗu da su musulmi kaga mutum 12,000 kenan sahabbai tun da aka bar Madina suke waƙoƙi suna murna suna jin nishadi suna ma ghalabana al-yawma min qilla in dai da karancin mu ne muna fita 100 da kaza ko 200 da kaza yasa ake cin mu da nasara yau mun kai 12,000 ba wanda zai ci mu da nasara ashe wancan mutanen sun yi tanadi ko sun yi tanadi mummuna akan musulmi kuma yawan su sun kai mutum 40,000 da doriya a wanda ma suke fadan adadi mafi karanci a malaman tarihin da kan fadi adadi mafi yawa suna fadin sun kai mutum 60,000 wato dai alaihal sun fi 40,000 sannan sun yi tanadi sun yi training kwarai dan an ba su commander wanda ya san training ya san dukan yadda ake training na yaki shine Malik ibn Awfi An-Nasri ko aka zo yakin sahabbai suna sauka a Hawazin din suna sauka a wannan filin yakin kafin su shirya su raba yanda ake raba khamis din yanda ake kasawa gida biyar a ce ga yan nan ga yan gaba ga yan baya ga yan tsakiya kafin su kai ga wannan rarrabawan strategic yakin da ake yi kawai sai ashe su kuma duk dajin nan sojojin Hawazin da Banu Saqib ne kawai sai suka fara musu ruwan kibiyoyi sahabbai suka gudu kowa ya fara neman wajen gudu wanda ya tabbata ya inganta bai gudu ba shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali yace ba mu taba zuwa yaki musiba ko bala'in yaki yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja da baya ko ya juya daga yaki ba gaba yake karawa yace mu kanmu da ake ce mana sojoji ake ce mana mu ne gwaraza in an fita yaki idan yaki yayi yaki izahamiyal waqisu iltaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace idan yaki yayi yaki dawa muke muna ladewa muna radewa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma a lokacin yana dubawa ne yaga ta ina ne aka fi ruwan kibiyoyi da ruwan masu da ruwan takubba yana kutsawa wurin haka ya faru a yakin Hunainun nan da ya ga dusra sun baje ya duba duka mutum 12 nan kowa fa ya gudu sai mutum bai fi mutum kwaya 12 kadai ba kwaya 12 kadai ko a cikin 12 nan akwai Abbas ibn Abdul Muttalib da ƴaƴansa guda biyu ko akwai Sayyidina Abubakar akwai Sayyidina Umar akwai Sayyidina Ali akwai waɗansu daga cikin mutanen Madina akwai waɗansu daga cikin mutanen Makka duka dai mutum 12 kadai tare da manzon Allah ya duba yace duka ina jama'ar mu aka ce kowa ya gudu kuma ba a daina fa ruwan zuba ruwan kibiyoyin ba yace ba ga irin ta ba mun tawo kuna ta cewa magana ne mun killa gashi mun zo da an gudu sai ce Abbas to kai kira ka kira mutane kace na ce kowa ya dawo dama abinda yasa aka abinda yasa aka fasa mu saboda alfaharin da kuka yi kun bar Allah kun ce yawan ku ne zai sa ku ci nasara shi ku ana cin nasara ne da izinin Allah ba da yawa ba kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kaseeratan bi iznillahi ko wallahu ma astajirina sai ce to kai kira yayin kira duka mutane kuma aka ci dawowa kowa dawo hayyacin sa manzo Allah sai ya ce to kun ga ga abin da yasa yaki ya kare mana amma yanzu Allah ta'ala ya sanar da ni cewa zan ci nasarar yakin nan kawai yanzu ku biyo bayana duk inda ne ku danno kawai sai danna cikin su sai zan alle ce dagawa yake yana dubawa ina ne inda cincurun dan ruwan kibiyoyi ya fitowa yana dannawa yana tashi daga kan tagowar sa yana anan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib anan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib sai da yaje tsakiyar inda suke kawai sai sun kuya yade bi kasa a hannunsa ko wani hadisi yana gaya mana cewa sai da ya tambaye na Abubakar Abubakar yazo yace kawo hannunka ya zuba kasan tana tazbihi a hannun Abubakar ya karba ina Umaru ya zuba a hannun Umaru sannan ya karba da ya watsa musu kasan ta ambulu a idan kowanne daya daga cikin waɗannan mutum 60,000 din da ake magana da dokin sa sai aka gaba ɗaya suka rude suka shiga wani irin yanayi na ba za su iya yakin ba kowa kokarin ma ya karkare kasar da tafin manzon Allah ya zuba masa yake take sai ga Jibril ya ce Allah ya ce yana gaishe ka ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama Allah ya ce a ga maka wannan jifan da kai ya zama sababin cin nasarar yakin nan ba kai jifan ba ba fa ba kai kai ba kai ba ma ramaita ba kai ba kwata kwata ko kamar an tambaye Jibril wayayi yace walakin wa ma ramaita bakai jifan ba iz ramaita asan da kai zarfu zamanin wa makanin kenan ko wannan din zarfu zamanin ne kuma zarfu makan asan da kai jifan bakai ba saboda kai baka da aiki naka duka aikin ka na Allah ne wa ma ramaita bakai jifan ba ai asan da kai din ne bakai ba kwata kwata to wayayi ce walakin Allah harama ai aikin Allah ne irin na Badar ne shekara ta biyu ko bayan gida da aka yi a Badar shi ma kaɗai bi ƙasa ka watsa wa Qurayshawa shi ma wannan ƙasan ta sa sababin cin nasaran yaƙi saboda haka dai to wannan shine yaƙin Hunainu wanda kuma bayan an gama yaƙin Hunainu manzon sallallahu alaihi wa sallama da tijan Hunainu bayan sun ga irin bannar da aka musu ka san shi shugaban yaƙin Malik ibn Awf an-Nasri wata hikima Allah madaukakin sarki ya kimsa mata wata hikima hikima rabbaniyya hikima ilahiyya ko yace duk wanda za a fita yakin nan da shi cikin mutum 40,000 da wani abu dinnan zuwa 60,000 yace sai kowa ya fita da dukiyarsa da iyalinsa wurin yakin nan suka ce wani irin yaki ne wannan kace a fita da dukiya da yace saboda kar mu gudu yace domin duk mutumin da yake filin yaki in ya ji wuta guduwa yake yi amma in ya tuna dukiyarsa tana filin yakin nan ko dan dukiyarsa zai tsaya ci gaba da yaki yace to ko dan mu tsaya mu yakin nan yace saboda na san halin Muhammadu ba ya da tsoro duk inda ya tinkara ko shi kadai ne sai ya fasa komai yawan mutane so da ka dan ma mu tsaya mu yakin nan duk wanda zai fito ya fito da duk abin da ya mallaka suka ce wanda hikima ce so da aka watsa musu kasan nan duka suka rude suka aka ta kashe wasu suka ta guduwa an za ta san sai aka tattare duka abin da suka fito da shi aka tare ya zama na musulmi awaki raquma kudi da sauransu abubuwa masu tarin yawa an fara rabawa ko in ce an raba an ba wa masu raqumi 100 su Safwan ibnu umayyata su fada su Abu Sufyana su Safwan su waye masu raqumi 100 an gama wannan rabon Muhammad sallama ya karbi nashi kasan bayan ya sa an kirawo shi shugaban nasu Malik ibn Awfi an-Nasri Muhammad sallama ya ce mishi ya ce a gaya masa ya musulunta tunda dai yanzu ya gane ba zai iya ba duk hikimar sa da dabararsa ta kare ba zai iya ba yazo ya musulunta in bashi duk maida masa duk abin da ya fito da shi wurin yakin nan in bashi raƙumi 100 kyauta da yazo aka bashi raƙumi 100 bayan ya gama baitocin sa da aka bashi raƙumi 100 ya ji dadi aka maida masa duk abin da ya mallaka kawai sai ya tashi ya fara manzo a sasan baituka ma in ra'aitu wala sami'tu ka mislihi fi an-nas kullihim ka misli muhammadi yace tunda uwata ta haife ni ban taba ji ba ban taba ganin mutum irin annabi muhammadin nan da yake zauna ba ka jawo runduna mutum 60,000 za su yaki mutum ka kasa samun nasara yakin ya kare maka kuma ya kirawo ka ya rungube ka ya karbe ka ya ce ka zama nashi kuma ya dauke ta ya baka yace wallahi ban taba gani ba ko wanda ko lahira ya je inji sai diba shi yace ko lahira ya je ba zai garin annabi muhammadu ba wai a duniya ba da dama duk majazi ne ko to ana nan bayan an gama yakin ana an gaba rabon kowa ya karbi ka san shi kawai sai ga wani dattijo ko su dattijai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu mun zo wurin ka wannan yakin inda ka zo kai aka dinna fa karka manta nan aka shayar da kai ka san yakin a daifa ne daif ne su hawazin din da banu sakin duka kabilun daifa ne da yankin daifa suka ce wannan garin da ka zo kai a kafa garin da aka shayar da kai ne wanda tije yace kai ni fa na ma tuna na san ka a lokacin da ake shayar da kai na ganka san da ake shayar da kai ban taba ganin mutum mai daukaka mai kyau mai kan shayarwa kamar ka ba tun daga wancan lokacin na san cewa kai ba mutumin banza bane na san cewa kai mai mutum ne mai karamci mai girma mai kaza mai kaza mai kaza saboda duk waɗannan wanda kai aka din nan ka dai bai dukiyoyin su kai komai daga wanda aka shayar da su da kai lokaci daya sai kannan su sai dangin su sannan kuma duka waɗannan wanda ka gani din nan dangin wanda ta shayar da kai ne Halima bintu Zu'aib as-Sa'diya ko dan albarkacinta ba ka kyale mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ni dai kaso an riga an raba kowa an bashi amma ni haƙƙina wanda aka sa aka bani albarkacin Halima as-Sa'diya wanda ta shayar da ni na maida ga kaya na nan na maida muku sauran dangi na kuma zan karba su Abbas ibn Abdul Muttalib da ƴaƴansa da sauransu duk abin da yake nasu su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya maida sai sabbin gaba zan tsaya su laiya zaka maida dangi ka baka maida namu mu ma ai dangin ka ne tunda mu musulmi ne kowa ya maida nashi ana maida musu duka kuma yake musulunta gaba daya saboda jin dadin wannan karamcin da aka musu saboda karamci ba abin da ya kai shi girma ibn Shahab bin Az-Zuhri yace kana baina Islam da Safwan wa bayna islami imra'atihi nahaw min shahrayn yace kaman tsawon wata biyu ne tsakanin su qalibin shahabin wa lam yablughna an imra'atan hajarat illa rasulihi wa zawjaha kafirun muqimun bidal kufri illa faraqat hijratuha bainaha wa bayna zawjiha ibn shahabin az-zuhri yace daga iya abin da ya iso mana na ilimi cewa an imra'atan hajarat ila Allah wa lam yablughna be iso mana ba cewa iya abin da ya iso mana na ilimi be zo mana ba cewa wata mata ta yi hijira ta tafi wurin Allah da manzon Allah ga wata nukuda da aka sha maganar ta ko mace ta yi hijira ta tafi wurin Allah da manzon Allah ashe ana zuwa a samu Allah amma ina ne ake samun Allah inda manzon Allah yake ko ashe yadda ake samun Allah nan kala biyu ne akwai yadda ake samun Allah na hakika akwai yadda ake samun Allah na majazi yadda ake samun Allah na majazi shine inda kake ma Allah yana wurin ko wa ma kunna ghaibin wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa mahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima amiru yawmal qiyamah ba wani wuri ko wani makani ko wani da yawo finta gabarin ubangiji madaukakin sarki yana wuri wannan amma jaz din kenan amma a hakika idan wani idan samun Allah ne na musamman to sai ka tafi inda manzon Allah yake ko shi yasa Allah ma ya ga mana yace ko tuba za mu yi to mu sami inda manzon Allah yake anan ne za a karbi tuban mu dan nan ne ake karban tuban walau annahum izlamu anfusahum ja'uka ko ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahumur rasul law jadullah anan inda suka zo din tawwabar rahima na'am
jira zuwa ga Allah
a ya zai wadatar saboda to in hijira zuwa ga Allah kadai ko yi wa Allah kadai zaka ga Allah ne in kaje waye zai kauna daga Makka ya koma Madina ko daga Rinsu ya je Madina yace nazo neman gidan Allah ko dakin da Allah yake kwana subhanallah in dakin da Allah yake yi kira shi dakin sa ne me yasa ka bar shi yana Makka amma Allah ya ga maka wannan dakin sunan shi dakin Allah amma Allah ya koma Madina ko hago duka sai ne kamata a rinka tadabburi a cikin sa cewa wani abu wai dan Allah ba manzon Allah a ciki wannan ai wasan yara ne raina wayan mutane ne ba karatu bane ka ce wai ai wani abu wai dan Allah ba manzon Allah a ciki ka san Allah ne dama ba dan manzon Allah ba akwai wani abu Allah daban da ka san shi wanda ba manzon Allah a ciki suna wani abu gashi Allah sunan shi ko Allah ya ce fafirru ilallahi ku yi gudu ku zo wurin Allah Allah ya ce kuma in ma za ku yi gudun ku yi rige-rige sabiqu ila maghfiratin min rabbikum to ina ne za ji a samu Allah nan da har Allah ya ce mai rige-rige sama maka ina tafi wurin manzon Allah kadai ba wani karatu bayan wannan ba wani wuri bayan wannan da ake samu Allah ba wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ba wani abu da aka kaddamar wa Allah ba ta hannun manzon Allah ba ko da kazo kai mu baya da manzon Allah sai Allah ya ce ai da ni kai innal ladzina yabai'unaka innama yabai'una Allah ko duk da Allah Allah ya ta gaya maka yana da hannu yana da hannaye yana da kaza amma ba wani abu da aka nuna shi hannun Allah kuma Allah bai da hannu irin wannan na sifa amma ku kana rikan tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce tafi na ka rika duka dai wannan izina ne haka ba wani abu da yazo mana cewa wata mata ta yi hijira ta tafi wurin Allah da manzon Allah mijinta yana nan a garin su yana kafiri sai ta musulunta yana garin kafirci face sai hijiranta illa faraka hijratuha bainaha wa baina zawjiha face sai hijiranta ya raba tsakaninta da mijinta wannan hijiran da ta yi ya kasa auren su illa an yaqdama zawjuha muhajiran sai dai in mujinta ya gabato shi ma yayo hijira qabla an tanqazi iddataha kafin ta gama iddanta wannan wazih kamar inda muka fadi ko idan mace sai musulunta kafin mujinta shikenan auren su ya rabu amma in bata gama idda ba shi ma ya musulunta shikenan kawai sai su koma sai ta koma dakin shi su gaba da aure ko kuma in ya zama bayan ta gama iddan bata riga ta yi wani aure ba ya zo mata to sai su gaba da aure ko da wani ya zo mata to mijinta shine mafi cancanta da ita وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان ام حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت اكرمه بن ابي جهل فاسلمت يوم فتح وعرب زوجها اكرمه بن ابي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن فارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعت الى الاسلام فاسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب اليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبت على نكاحه ما ذلك daga Imam Malik daga Ibn Shihab al-Zuhri cewa Ummu Hakim bint al-Harith ibn Hisham Ummu Hakim al-Yar Harith ibn Hisham wa kanat tata Ikramah bin Abi Jahl ta kasance tana karkashin wato matar Ikrama ce dan Abu Jahl fa aslamat yawm al-Fath ta musulunta ranan fatu Makka wato ran da ita wancan matan da aka yi magana dazu kaga yar an yi maganan yar wa Walid ibn Magira ta musulunta ranan fatuhu Makka nan kuma ana maganan matar dan Abu Jahl ita ma ta musulunta ranan fatuhu Makka wa haraba zawjuha Ikrama da ta musulunta mijinta sai ya gudu Ikrama dan Abu Jahl sai ya gudu saboda tsoron musulunci wato haraba zawjuha Ikrama ibn Abi Jahl min al-Islami hatta qadima al-Yamana saboda haka da aka fito maka kasan da aka fito maka garin Makka duka ya dawo karkashin musulunci ko shi yasa manzo Allah sai ke cewa la hijrata ba'dal na'am fati la hijrata ba'dal fatihi babu hijra bayan kuma an riga an yi fito Makka saboda haka duk wanda yake jin tsoro a lokacin tunda dai yanzu kam an kwace gwamnati an kwace komai an kwace haddakin Allah an tsarkake shi yanzu ya dawo karkashin musulunci bayan daga yin fito Makka ko sarki ya zama musulmi duka kowa yanzu a garin Makka in kana so ka zama wani abu sai dai ka ko dai ka karbi musulunci ko kuma ka gudu sai suka rika guduwa daga garin Makka shine wannan abin da ake ta karantar da mu shi Ikrama da ya gudu sai ya koma Yaman fartahalat ummu hakimin hatta qadimat ilayhi bil yaman so da haka da ta musulunta kuma tana son mijinta kwarai sai ta musulunta sai ta nemi manzo Allah sai ya mata izini za ta je ta gayyato mijinta zuwa musulunci manzo Allah sai ya ce na miki izini sai ta kuma ya sallaya kamin izini cewa in naje in bashi aminci cewa ya iya dawowa ya zauna a garin Makka karkashin aminci na tunda na musulunta manzo Allah sai ya ce na baki zai zauna karkashin amincin ki tunda mijinki ne amma babu aure ana jiran shi ma kenan saboda haka da ta isa wajen sa a Yaman fada'atu ila al-islami ta kira shi zuwa ga musulunci fa aslama sai musulunta wa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya iso yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amal fatihi a shekaran da aka fito Makka yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falan mara awu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi cewa wannan dan Abu Jahal ne gashi yazo zai musulunta wanda aka sha wahala da uban shi wa saba ilaihi farihan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zabura da sauri ya miƙe ya taro shi wama alaihi rida'un a lokacin koma yafi babu a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mayafi ɗaya ne a daura kawai ya an kira ɗaya an aje haka irin ana hutawa ana shan iska manzon Allah sai ya tashi ya rungumo shi ya ruko shi wanda dama kuma kafin yazo bayan ta tafi wurin shi ta bi shi yaman din kafin ta dawo manzon Allah sai Allah ya gaya masa cewa Ikrama ya musulunta saboda ka zai zo wurin ka yana musulmi manzon Allah sai ya gaya wa sahabbai atakum ikramatu musliman fala tasubbu abahu yace ikramatu ba zai zo muku yana musulmi dan Allah in yazo kai wanda ya zagi baban shi yace domin zagin mamaci yana damu wanda yake rayi saboda kar ku zagi baban shi zai zo mana yana musulmi wasaba ilaihi farihan ya tashi da gaggawa ya tare saboda farin ciki wa ma alaihi rahmatu bashi da komai yafi hatta baya'ahu har ya masa wato ya masa ya karbi baya'an su suka yi mubaya'a fa sabata ala nikahihi ma zalika suka tabbata akan auren su wannan shi kadai ne mahallin shahid fa sabata ala nikahihi ma zalika abin da ya faru da shi bayan ya musulunta ya gudu ya koma Yaman ya shiga jirgin ruwa suna tafiya a jirgin ruwa mai tuka jirgin ruwa yana tuka jirgin ruwa kawai sai jirgin ruwansa yana neman kifewa sai ya ce kai duk wanda suke cikin jirgin nan suke kiran wani Allah daya ya ce sun tabbata allolin da suke kira ba za su iya tseratar da mu daga wannan kifewa da jirgin nan zai yi ba saboda haka ba mu da mafita a jirgin nan illa mu koma wa Allah guda ɗaya mai ikhlasi yace in kuma wani yana ga wani Allah zai iya masa wani abu to mu muna iya tura shi cikin ruwa mu mu koma wa Allah guda daya Allah nan da ake cewa guda ɗayan nan shi kadai ne zai iya tseratar da mu tsakake niyya saboda haka a take Ikrama yace shi tun a sannan ya san cewa gaskiya wannan mai tukin jirgin yake faɗi saboda haka shi tun a sannan kawai sai ya ga shi kawai ya miƙa wuya saboda kawai sai musulunta ya miƙa wuya da aka sauka daga jirgi ya sauka a Yaman matar shi ta same shi da ta same shi dare yayi sai ya nemi ya kusance ta sai ta ce a'a ai ba za ka kusance ni ba na musulunta kai kana ba musulmi ba sai ce au yau wani abu ne zai shiga tsakanina da ke kina matata na san irin san da yake mun ta ce ai musulunci ba kayan wasa bane na biyo ka dan gace ka zuwa musulunci yace in dai musulunci ne kike dama na riga da musulunta tun a jirgin ruwa saboda na musulunta ta ce a to in dai ka musulunta mu tafi gurin manzon Allah tare shikenan da gari ya waye suka taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba sahabbai bushara atakum ikramatu musliman fala tasubbu abahu ikrama zai zo muku yana musulmi kar ku zagi baban shi saboda kuma za ta san ya hana a zagi kafiri ballantana musulmi kafirin da ya mutu kuma kafirin da za ta san kace mishi shi fir'auna na kowanne annabi yana da fir'aunin sa ko maza za ta gani in yana da fir'aun Abu Jahl shine babban fir'auna na fir'auna na ashaddu min fir'aun Musa ko shi fir'aunan Musa da ya ga uwar bari maza za ta ce fir'aunan Musa da ya ga uwar bari ya ga mutuwa ya nemi ya miƙa kai ko zuwa ga abin da Annabi Musa yake kiran shi zuwa gare shi wanda dama can ya san gaskiya ne shakkiyanci ne yana shi ya karba yana faɗin la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce alana ko al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidina al yawma najika bi dhikrika takuna liman khalfaka aya yace to kaga wannan fir'aunan Musa kenan shi na ƙarya ne da ya ga mutuwa ya nemi ya da musulunci Allah ya ce ba zan karbe ka ba yace amma ni fir'auna na da ya ga mutuwan ne ma aka ce ba musulunci sai yace ba ran da nake kin Muhammadu kamar yanzu zan mutu ko suka yanke kan su Ibn Abbas su Ibn Mas'udin ko suka yanke kan arne suka daure a jikin igiya sun ma shi Ibn Mas'udin ma da yake dan mitsitsi ne haka dan gajere ne kuma siriri ba shi daga ba zai iya daukan kan Abu Jahl ba igiya ne mai daure Yahuda nan ya sa ma shi Yahuda nan ya daure igiya ya sa ta ciki ya daure ya ja ya kai kan gaban manzon Allah sai ta zuwa na kawo maka yau fa nayo babban samu kan Abu Jahl ne nake ganin kana da kasa yace eh yace Allahu akbar kafirci ya kare wannan yakin Badar to wannan Abu Jahl din wannan fir'aunan musuluncin shine dan sai zai zo musulunta manzon Allah sai kar ku zagi baban shi domin in kun zagi baban shi zai damu dan kuma watakila ya zama sababin jin haushin tunda dama shi a lokacin hadisul ahadi ne jiye nan ya musulunta kaga bai ma gama samun tabbata a cikin musuluncin ba ya ji ana dika uban shi zagi ko to kuma manzo sallallahu ya hana azaki kafiri ina kuma ga musulmi ko musulmi ne sallah wata kila ba mu'mini sai ka shi zagi ko kuma ba addinin musulunci bane sababul muslimi fusuqun wa fisqun wa qitaluhu kufrun zagi musulmi fasikanci ne ba mai iya bude baki zagi musulmi sai fasiki ba mai iya yakar musulmi yace masa mushriki dan yaka ba ka dau makami kadai bane yaka ka cewa musulmi arne ka yake shi dan ce masa arne ka halalta jinin sa ne ai saboda ba mai cewa musulmi arne sai in shi bai yadda da nashi musulunci ba sai in nashi musuluncin bai inganta ba tukunna sababul muslimi fisqun wa qitalu ko fusuqun wa qitaluhu kufrun qala malik saboda ikrama ya musulunta shikenan kuma aka ci gaba da yin addinin musulunci da shi lafiya law ya zama cikakken musulmi daga baya yar uwarsa ita ma sunanta fatima sai ta musulunta bai wafati ba sai a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu qala malik wa idha aslama ar-rajulu qabla imra'atihi waqa'at al-furqa bainahuma idha urida alayha al-islamu falam tuslim li'anna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi wa la tumsiku bi'ismil kawatir imam malik yace wa idha aslama ar-rajulu idan mutun ya musulunta qabla imra'atihi kafin mace shi ya riga mace shi musulunta waqa'at al-furqa bainahuma to take musuluncin su ya raba auren su matakar da kafira ce sharadin kenan idan ba ta idan ba ahlul kitabi bace in ahlul kitabi sai mijinta ya musulunta to mustahabi ne sunna ne ya bijiran mata da ajin musulunci gaita ta zuwa musulunci amma rashin musuluntar ta matakai na son matar shi bai raba musu aure ba saboda an yadda musulmi ya auri ahlul kitab ko wanda na faɗi kaman sati biyu da wuce ma nace yana auren musulmi yana auren wanda ba musulma ba ran lahadi ya dauke ta kai ta coci in ba shi ma da inda za shi yayi fakin a motar shi ya kwanta ya huta su gama haleluya su gama rayayen su da kide-kiden su kuma ya dauko ta da ita gida babu laifi daidai ne wannan daidai ne a musulunci in yana da inda za shi kuma ya je inda zai je in ta gama ta masa waya dawo kuma ya dauke ta iza urida alaiha alislam in ya bujiran mata da addinin musulunci walam tuslim taqi musulunta to ya ya rabu da ita ba ma ya sake ta ba dan auren lalatacce ne matukar dai ba ahlul kitabi bace li anna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul yace domin Allah ya dauki saki na fadi a cikin littafin saki suratul mumtahanat wala tumsiku bi ismil kawafir kada ku yi riko da ism na kafirai kafirai da ake nufi anan kafirai wanda ba ahlul kitabi ba babu ma jaa fil walima babu ma jaa fil walima wannan babin ya zai magana akan walima menene walima walima suka ce walima walima a asalin sunan walimatu daga lugha shine a istima ko aljam'u alwalimatu suka ce da asalin shi aljam'u ne me yasa ake kiran walimatu da jam'u saboda haduwar mata da miji da suka yi aure suka hadu tare daga nan aka istiqaqin sunan walimatu daga walamu ko jam'u kenan a istilahi in aka ce walima shine abincin da ake gayyatar mutane su ci don wata munasabar buci wannan shine walima walima tana da dokoki da sharudai a addinin musulunci ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari yayi maganar ta kuma ya faɗi sharudan ta ma har guda 8 ko da ban iya kawo su a jere ba na san za su fito mana cikin karatu a maganganun da ibn hajar yayi akan walima musamman waliman aure musamman walima na aure mutum in ya aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karfafa mutum yayi walima idan yayi aure ko ba komai waliman cin abincin waliman yana saka albarka a cikin auren shi yasa in ya ga sahabin sa ya aure kamar Abu Jahal bin Auf ne yake masa aulin walabi shatin ko shi kan sallallahu alaihi wasallam yayi aure ya ma yi aure a lokacin da ana cikin tsananin rashi na abin hannu aka lokacin da ya auri Ummu Salama ko lokacin da Ummu Salama ba abin ma da za a yi waliman Ummu Sulaimin mahaifiyar Anas bin Malik ce ta siyo dabino kwano biyu ko ta hada da wani sha'ir da wasu abubuwa dai ta ba Anas din sace ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan a tara mutane su ci dan su san an daura aure Anas ya kawo yace mahaifiyarta ta kawo ta ce ga wannan ayi walima da shi dabino ne da kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masha Allah yace je ka ce wa da wane da kuma duk wanda ka gani tare da su ka ce su zo a ci wannan dabinon mu yi walima a lokacin ba ko abin da ya waliman amma lokacin da ya auri Sayyida Zainab bintu Jahash wanda Allah ta'ala ya magana ta din a cikin suratul Ahzabi da ya aure ta a lokacin ana cikin fatahi sosai a musulunci yana da wadata kwarai da ya aure ta aka yi walima aka yanka raƙumai guda biyu aka zo aka ci abinci aka ci aka sha aka yi komi saboda haka dai shi yasa malamai sun ka suka so biyu wasu suna ganin walima mustahabi ne in kaso kai wasu suna ganin walima a wasu suna ganin sunna ce muakkada afwan babu sahabi ba wa wasu suna ganin sunna ce muakkada wasu suna ganin wajibi ne kai walima in kana da iko a wajen da yawan malaman ahlus sunna wal jamaa sun tafi haka wasu kuma sun ce a abata kai wajibi ba amma dai sunna ce mai karfi in kana da iko kai aure ka kiyin walima ka saba wa annabi muhammadu tunda har manzo ya san zai ce duk wanda aka yace shi wajen walima yana da iko na zuwa kuma wani bai riga ya gayyace shi wata walimar ba wannan ba kuma lafiyar sa kalau kuma bai da wani uzuri a shari'a yake zuwa walima manzo sai yace ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah to ina kuma ga shi wanda zai walima din so da ka aulima law bi shat wa haddathani yahya an malikin an humayd at-tawil an anas ibn malikin anna abdurrahman ibn auf jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa bihi asr sufratin فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها فقال زنة نواك من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات وانا حديث عند إسناد شزواغا أنس بن مالك أنس بن مالك قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cewa Abdurrahman ibn Auf ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bihi asaru sufratin a jikin sa akwai asar na sufra wato akwai alaman kiraran aure ko kace akwai alaman lalle na yayi aure Abdurrahman ibn Auf yayi wannan auren ne fa shekaran farko da yayi hijira kasan lokacin da zai hijira shi cikin sahabbai yafi kowa kudi shine a jazirtul arab ba mai dukiyar sa lokacin da zai hijira dangin sa suka rike shi suka ce masa dayan biyu ko dai ka hakura ka zauna a cikin dukiyarka da danginka ka ci gaba da kasuwanci kar ka bi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko kuma in ka zabi sai ka bi muhammadu ba za mu hana ka ba za mu daure ka ba dan kafar ka ce jikinka ne amma ba za ka dau ko sule da cikin dukiyarka ba dan ba za ka talauta mu ba dan janye dukiyarka daga makka ko jazirtul arab ka talauta da yawan daruruwan mutane sai ce in dai dukiya ce a gaban ku na bar muku ni zan bi annabi Muhammad na zabi Allah da manzon Allah na zabi wa Allah da manzon Allah ya fice bar garin maka ba ko slaveyar ka da shi ya bar duka wannan dukiyar da raquman da komi wanda sati guda ake yi raquman sa suna shigowa garin maka sati guda ake suna shigowa ba su yana ba ana shigo da kayan kasuwanci amma yake duka wannan abin ya bari dangin sa su zai su rike in dai dukiyar shi a gaban su zai su rike shi ya zabi Allah da manzon Allah ran da yasa majina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi yayi kuma yi wa sahabbai bayani cewa ya zabi Allah da manzon Allah akan duniya ya bar musu duniyar su rike shi ya zabi Allah da manzon Allah saboda ka Allah da manzon Allah za su nuna masa cewa sun isar masa da aka zo mu'akati aka zo mu'akati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin sahabbai zai duba kai a garin makka da kai hijira ka dawo a mai kafi kwarewa sai ya duba abin da kafi kwarewa sai ya duba ɗaya cikin lansirin wanda shi ma ya kware a irin wannan abin sai ya ce to kun zama abokan juna in yana da mata biyu shi balansirin zai saki ɗaya sai wannan ya ba muhajirin nan ɗaya in ta gama idda ya aure ta zai raba gida ya ba shi rabi irin dai abin da duka mun shaji a tarihi ko zai kai shi kasuwa ya raba dukiya ya ba shi rabi Abdurrahman ibn Auf manzo ta sallallahu alaihi wasallam sai ya hada shi da Sa'd ibn Ubada Sa'd ibn Ubada shine dan kasuwa babba cikin musulmi a garin Madina a lokacin sai ce to kai da yake dan kasuwa ne ka saba kasuwanci mai kuɗi ne bari in hada ka da shugaban yan kasuwar Madina wanda ya musulunta gashi nan Sa'd ibn Ubada ku je ku hadu tare saboda haka da suka zo suka kebance yace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mu saboda haka mu je gida dama ina da mata guda biyu in nuna maka su in nuna maka gida na zan raba in baka rabi ya zama naka kuma mu je kasuwa in nuna maka duka kasuwanci na da abin da nake juya raba in baka rabi sai yace Allah ya saka maka da alkhairi nagode matanka ka rike banda bukata insha Allah zan yi aure ba dadewa na biyu gidanka ka rike ka dai ban dan inda zan fara kwana kafin in fara kasuwanci dukiyanka ma ka rike abu ɗaya zaka min yanzu ka kai ni kasuwa ka nuna min menene ya fi tafiya a kasuwa wanda aka fi siya wanda yanzu ne in nayi in na fara kasuwancin sa yace saboda ni bazan karbi dukiyanka ba saboda ina da ramanar manzon Allah manzo sa san ya min addu'a yace ko kasa na diba na daga sai an siya kuma sai nayi kuɗi a kanta kasan manzo sa san ya aike shi ya sayo masa rago ko ya ke shi so masa ragon layya da yaje manzo Allah ya bashi kudi da yaje ya sai ragon na kudin da aka basa da yazo hanya sai kasuwanci a hanya da ya kasuwancin ya sai da ragon double din abin da kudin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi da ya koma kasuwa sai ya sake siyo rago irin wannan da adadin kudin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi da yazo sai kan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ga kudinka ga ragonka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ah ya na baka kudi adadi kaza ka dawo min da kudin kuma ka dawo min da rago sai ya ce eh ya rasulullahi ai hikima na irin ta mutu yan kasuwa da na siyo ragon na to hanya sai aka taya sai na sai da ragon linkin kudin da ka bani sai na raba kudin ga kudinka da ka bani sai na koma da rabin kudin adadin wanda ka bani kenan sai na ƙara siyo maka rago zan sa sun sai ce Allah ya baka albarka a cikin kasuwancinka ko ƙasa ka diba ka daga sai ka ci riba a ciki kuma sai ka yi kudi da ita yace to tunda ina da wannan ramanar ba zan ka dukiyanka ba mu je kai kasuwa ka nuna min suka je kasuwa kan shekara ɗaya Abdulrahman bin Auf yayi kudi an fara kirga shi a cikin masu wadata a wannan shekarar ne wannan auren sai gashi yayi aure ko yana zuwa zan sa sai ga lalle a hannun shi ya ga tufa da yake an ce akwai tufa da ake yin na rini haka in mutum yayi aure kamar da yanzu in mutum zai aure bai sa wasa malum-malum ga shi da malum-malum ya kasa yanda ake sabe ta wai an gone ko to su ma tabe a lokacin irin wannan ne dai akwai wasu tufa da kan gani an yi aure ne da yanzu manzo Allah sai ya gani zai ce mishi kai ah sai tambaye shi ya na ganka da lalle ya na ganka da turaren aure ya na ganka da sufan aure sai ya bashi labari sai ya ce ai annahu tazawwaja ai rasulullahi na yi aure ne jiya kai aure fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kam suqta ilaiha nawa ka bata sadaqi sai ya ce zinatu nawatin na bata nawat nawat dinnan wani adadi ne da malamai suke da sabani malaman mazhaba duka hudu kowanne ya fadi adadin me ake nufi da nawat wani ma ya ce dabino ake nufi kwano biyu shine nawat din kowanne adadi amma imam mali ya ce a nawat dinnan ana nufi rub'u dinar ne ake nufi shi yasa shi yafi tsayawa a rub'u dinar a cikin abin da ya shafi yace na bata rubu dinari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi sai ya ce da shi aulim a wata riwaya ya tambaye shi kai mata walima ka dafa abinci ka ga yace mutane an je an ci na alaman kai aure yace a a sai ya ce aulim walau bishatin kai walima ko tunkiya ne ko akuya ka yanka so da ka da ya koma kai sai ya je kasuwa sai raƙumi guda biyu manyan raƙuma aka zo aka soke aka gayyaci sahabbai aka gasa wani aka yi farfesu aka ci wanda sanan da malamai suke faɗi ma a wurin waliman sa ne inda aka yi an sha giya lokacin ba a haramta giya ba farko-farkon musulunci ne farko-farkon koma Madina aka sha giya aka samu wannan sabanin tsakanin muhajirun da lansiru ko wanda aka rika faɗa wani ya kwada ma wani kashi aka yi ji masa ciwo ko aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙara ɗaya bai gama warwarewa daga giyar ba ya faɗi dai abubuwan da ya faɗa wanda aka saukar da ayan haramcin giya da yake haramcin giya ya sauka tabaka ne wato hawa farko Allah ta'ala ya ce giyan nan wata aba ce mai kyau in kun sha ta karku kusanci sallah ko dai kafin wannan an saukar da oke na Abdulrahman bin Auf da aka sha shine an yi walima a gidan shi lokacin sallah ya magriba sahabbai kafin su zo masallaci lokacin sallah yayi to da sai aka sai suka zaɓi wani cikin su da suke ganin yafi karatu suka ce mu sallah ashe abin da ya sha bai gama sakin shi ba so da haka da ya karanta musu fatiha ya zo karanta qul ya ayyuhal kafiruna ko sai fara fadin ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna ko ana a'budu ma abattum wala antum wa antum abuduna ma yana da irin na bugaggu da ga manzo Allah wanda suke yi suka ce wannan wasu irin sallah suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu suna gaya masa taki Allah ta'ala ya saukar da wahayi la taqrabu salata wa antum sukara hatta taqulu hatta talau mata kuluna aka saukar da wannan ana nan sai ya zama to tunda aka saukar da wannan sahabbai suka zaina shan giya a lokacin da an kusa zuwa lokacin sallah wasu ma suka ce kai giyan nan fa tunda kaji haka giyan nan ba ta da kyau sai da Umar kullun yazo yazo na zai ce manzo sallallahu alaihi wasallam dirin da aka walima aka sha giya sai an yi fada sallallahu ka zoya wa Allah ya saukar mana da hukunci na karshe akan giya a ci gaba da sha ne ba komi ana fadan nan ana gaba da juna ana jiwa juna ciwo ana zage-zage ko ku a'a ba ta da kyau sai ce kai hakuri Allah zai saukar da hukuncinta ba a tashi saukar da hukuncinta na ƙarshe ba innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu sai randa aka sha giya aka yi fada da juna aka ji ma wasu ciwo cikin tsakanin lansiru da muhajiruna aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi shari'a ko wanda aka ba rashin gaskiya a lokacin ashe bai ta gama sakin shi ba yana kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai haka ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma antum abidul labi ku dinnan fa duk bayan ubana ne irin kalaman nan yan giya bai gama rufe baki ba sai ga jibril ya ce bayan ubanka da manzon Allah a ciki to daga yau giya ta zama haram tun da dai ka taba inda aka ce kar a taba wannan shine dalilin haramtar da ita na gaba daya sai da wata shi yana murna na alhamdulillah alhamdulillah allazi menene godiya ta tabbata ga Allah da ya sauka mana hukunci shafin alal khamr Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya sauka mana hukunci bayyananne in kammalalle wanda ya raba tsakaninmu da giya daga yau kaga to wannan shine abin da ya faru a waliman gidan Abdulrahman ibn Auf ne wancan na farko wanda aka karanta قولي أي الكافر نشأ ونسها في ياكرن تافو وحدثني أم مالك أن أي عبد سعيد أنه قال لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خز ولا لهم دك الإمام مالك يا عبد سعيد أن شيء واجي أشي لبار يا إسمه شو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وليمة دوليمة دباب غراسة باب نامة ددبينو كوي أكش دبينو da wani dan abinci na fadi wannan malamai sun ce shine auren sayyida ummu salama wanda a lokacin da aka yi auren babu ma abin da za a yi walima din manzo sai san da kai shi babu abin da zai waliman to sai sayyida ummu sulaimin mahaifiyar Anas ibn Malik ta wakilce shi ta siyo dabino ko ta hada dabinon da wani abu da haka aka har hada na abinci ta aiko Anas dan Malik tace ka manzo sallallahu alaihi wasallama aka kawo bayan an tare da kwana daya wannan kuma dama mun sani mu yanzu da yawa ko za mu yi walimar muna saba ka'idar walimar da yawa mukan yi walima ne kafin aure ko ita kuma walima iya daga cikin sharuɗanta ana yin ta bayan an tare ko dai daren da aka tare din bayan an tare ko kuma washe gari bal ma sahabbai sun fi yin walima washe garin da aka tare domin ita iya daga cikin dalilan yin ta shine murnan ka wannan auren da kai ka tare da matan jiya kuma ka same ta cewa mai biyayya ce kuma ka same ta a matsayin in budurwa ce ka same ta a budurwa dan ai ba za ka zo da baki ka fada ka ce na same ta a budurwa ba to iya daga cikin abubuwan da walima ta kunshe ku zo ku ci abinci na godiyar Allah matan da na aura a matsayin budurwa na same ta a matsayin budurwa kuma naji dadin aure da ita dan har ma mun kwana lafiya lau wannan shine dalilin walima shi yasa walima ana yin ta ne wa shagarin daura aure washe garin tarewa nake nufi washe garin daura aure ba saboda haka ta aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas yace ya tura ni ya gaya mun adadin wadansu mutum biyu yace dawane Anas tunanin kaman Abubakar da Umaru ne ka kirawo wane da wane da kuma wanda ka samu tare da su ka ce yazo za a ci abincin walima wa hadathani an malik an nafi an anna abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza du'a ahadukum ila walimatin falyatiha wannan hadisin da isnadin shi zuwa ga Abdullah ibn Sayyidina Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza du'a ahadukum ila walimatin falyatiha lallai idan an gayyaci dayan ku zuwa walima to yaje ya amsa wannan ne dalilin da yasa waɗansu cikin malamai kamar Ahmad ibn Hanbal da sauransu suke ganin cewa zuwa walima wajibi ne wasu suna ganin a'a sunna ne shi ma zuwa din sunna muakkada amma dai kin amsa walima kuskure ne ko da yake gayyata kala biyu ne kamar yanda malamai suka fadi gayyata kala biyu ne akwai gayyata amma akwai gayyata khassa gayyata amma misali shine anan dai daga cikin mai aure mun gama karatun nan sai ya sanar sai ya ce to da Allah jama'a nayi aure na tare jiya yau da yamma ko gobe akwai walima a gidana ina gayyatan ku wannan gayyata ce amma saboda haka wanda ya samu dama yaje ya dauke wa wanda bai je ba anan amsa gayyatan ya zama mene ya zama fardu kifaya idza qama bihi al-ba'du saqata 'an al-baqi amma misali da mutun zai walima sai yazo ya baka invitation sai ya ce alajuwa ne zan yi walima da Allah ga invitation ka duba kuma da sunanka da komi kai ma ya aiko ma duk wanda aka aikowa in dai ba wata gayyata da targa wannan na daya kenan na biyu idan ya zama wannan gayyata zuwa waliman ba wani dalili na shari'a daga cikin dalilan da Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo su ya zubo su a cikin Fathul Bari in dai ba wani dalili na shari'a da zai hana ka zuwa wani walima idan baka je ba ka saba wa Allah da manzon Allah kai zunubi sai kai istighfari sai ka tuba an fahimta daga cikin dalilan zan iya tuno guda daya shine misali in ya zama waliman sai gayyaci waɗansu mutane ke bantattu masu wadata sai aka kira gayyatan talakawa to manzo Allah sallama ya ma ce wannan walimar ita kanta sako ce goliman da aka gayyaci mawadata wanda ba su da bukata abincin waliman ga wanda suke da bukata talakawa dan walima dama ana yin walima ne a ci wani abinci na musamman ko kagayyaci wanda ba su saba cin irin wannan abincin na musamman ba ka raba musu abincin su kuma su ji dadi jin dadin da suka yi shine addu'an neman albarkan taron da kai saboda wannan shine walima duk wanda aka gaishe shi zuwa yayi kuskure wa haddathani an malikin an ibn shahadin an arja an bihi ta'annahu kana yaqulu sharru ta'ami ta'amul walima wa yidu alaha al-aghniya wa yutraku al-masakin wa man lam ya'ti ad-da'wa faqad asalla Allah wa rasula wannan hadisin da isnadin shi zuwa ga Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakar ad-Dawsi Allah ya kara masa yadda yace ya kasance yana fadin cewa sharru ta'ami ta'amul walima mafi sharrin abinci shine abincin walima da yidu alaha al-aghniya aka gayyaci mawadata kadai mawadata kadai wa yutraku al-masakin aka bar miskinai aka ci gayyatan su bayan ana shirye walima dan miskinai ne ana shirye walima dan miskinai mabukata ne walam ya'ti da'awa wa man lam ya'ti da'awa duk wanda yaki zuwa gayyata an gayyace shi walima sai yaki zuwa yayi girman kai ko kuma yaki amsawa da gangan ba wani dalili faqad asallahu wa rasuluhu ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah wa haddathani an malikin an ishaq ibn abdullah ibn abi talha annahu sami'a anas ibn malikin yaqulu إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبأ الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم الله أكبر دعا أنس بن مالك حديث هنا تكيوا daga zuwa ga Abdullahi dan Abi Talha yace naji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yana cewa inna khayyatan wani tela wani mai dinki tela ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama li ta'amin shekaran jiya da muka karanta a ba shekaran jiya ba 30 da ya wuce ko karatun mu na ashifa a masallaci azan 5 ko muka karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya gayyace shi ko yaro ko babba ko mace ko namiji ko da ko bawa ko mai kudi ko miskini ya gayyace shi bai taba ba a taba gayyatan shi ya ce a ba baka isa ba wani mutum bai tuzo ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ina son ganin ka ban facin sun zasu san shi to kashi muje sai inda mutumin yake so a tsaya a gana anan za a gana manzo sallallahu alaihi wasallam wani bai tuzo ya ce sai ina da magana da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sun kuyo mutumin ya fara gaya masa abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaji ya daga kanshi ba sai mutumin ya gaji da kanshi ya bari ko ya kai karshen magana sai dai in kiran sallah akai in kiran sallah akai ana kira sallah yana yanke duk abin da yake sallallahu alaihi wasallam amma in ba kiran sallah aka ba sai in kai ka gaji ko kamar yadda zaka zo gaisa da shi ko waya kake ba zai cire hannun shi daga jikin hannunka ba dan kar ka dauka ko yana kyamanka ko ya tsane ka sai kai ka gaji da kanka ka cire hannunka daga jikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alhaji ma yake ce wani tela ya gaishe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zuwa ga cin abinci a da ya abinci na musamman kamar ka shirya abinci rana ka ce yau lunch ina gaitan ka zuwa lunch ko ko breakfast yau kai a gidana ko dina wani abu dai ka shirya wani abinci rana kawai ka gaishe wani abokinka ko wani dan uwanka ko wani malaminka ko wani kaninka ko wani koma waye ko ka gaishe shi zuwa wannan akwai lada mai yawa a cikin ma akwai alkhairi da yawan wasu mu suka shirya irin waɗannan abubuwan su gaitan da yawan ƴan uwa mutum ɗaya ko mutum biyu lokaci bayan lokaci musamman irin alhamis ko litinin da mafi yawan mutanen Abuja suke azumi ko litinin ko alhamis kawai kana iya duba wasu abokai ka ce yau ina gaitan ku shan ruwa a gidana ka ka samu lada linkin lada ga ladan ciyar da su ga ladan gayyata ga ladan walima ga ladan ciyar da mai azumi ga ladan ga ladan ga ladan ga ladan aje sai muka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan abincin sai mutumin qarraba ilaihi ya miko ya kusanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abincin ilaihi ya kusanto zuwa gare shi khubzan yace abincin gurasa ce min sha'irin gurasa ta sha'ir wa maraqan fihi duba'un yace kuma da wani kwano haka fihi duba'un a cikin shi akwai miyan gurasan akwai dubba akwai akwai kabewa guda gudanta haka abincin ba nama saboda kai san an ce tela ka san tela ba wani mai kudi bane in ba Abuja ba ko yawa wa maraqan fihi dubba yace akwai kuma maraq wani romo haka na miya a kwano akwai kabewa haka guda guda qala anasun ana yace fara'aytu sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba yace sai naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bibiyan wannan guda gudan kabewa yana dauka yana ci min haulil qas'ati a gefan qas'a gefan wannan plate din na abincin da aka zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba abincin tare da wannan naman abincin shine kabewa yana bi yana dan tsuntar kabewan yana ci ana su bin yake ce falam azal uhibbu dubba a ba'da zalikal yawm yace tun daga wannan ranan ban daina son kabewa ba saboda naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsuntar kabewa yana ci wannan hadisin daga cikin abin da ya kunshe ya nuna mana amsa gayyatan wanda ake ganin shi kaman ba kowa ba tela ko na biyu ya kawo abincin da ake ganin shigamar ba wani abinci abincin ma ko nama babu kawai gurasa da miyar kabewa ko maza sa san yace har ma yana tsuntan kabewan yana ci ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma shi babban abin da ya burge shi maza sa sai ya ci kabewa akwai ruwayan da annabi yake cewa shi ya kasance kowa rin kabewa baya so amma tun ran da ya ga maza sa sallallahu alaihi wasallam ya dauka kabewa yana ci daga ranar ba a ƙara yin abinci a gidan shi ba kabewa ba kamar na kankana ne da wani sahabi shi ma ko yace baya shan kankana amma daga ran da ya ga manzon Allah ya sha kankana daga ranan bai daina shan kankana ba ko an ce daga cikin malaman mazhaba ko Imam Malik ko Abu Hanifa shi ma yace yana son kankana amma da an kawo kankanar an yanyanka sai ya rasa to ya kaya annabi ya sha balle ni ma in sha son kankana da manzon Allah ya sa shi son kankana amma rashin kaifiyar ya annabi ya sha sai ya hana shi ya sha da an kawo sai ya rika tunanin to da aka yanyanka an yanyanka ne da bawon annabi ya dauka yana gwaguya a jikin bawon ko ku a yanyankawa aka yanke bawon yana dauka yana ci kuma manya aka yanka ko kuma kananu aka yanka ya aka yi da an kawo gaban sa an aje sai ya ce to karatu bai zo mana ya annabi ya sha kankanan nan ba ana haka sai aka yi kankanan shi bai sha ba amma kullun sai an siyo kankana a gidan shi Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka assalamu alaikum